This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Alaikum. Barkanmu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata, 17 ga watan Disamba shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kan labarai.
Rundunar sojan Amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar ISIS a Syria. Tsohon shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya bayyana cewa bai niyyar ficewa daga kasarsa zuwa Rasha ba bayan da ƴan tawaye suka kwace babban birnin kasar makon da ya gabata. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya san cewa sojojin Koriya ta Arewa suna yaki tare da sojojin Rasha a Ukraine.
To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya an kashe akalla mutane uku tare da kona gidaje da dama. Sakamakon wani rikicin addini da ya barke a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar.
An sanya musu hannu ga bude cococin to suka je su bude to shi na farko su GMC suka fara budewa. Wayannan kuma suka je suka bude nasu to sai fada ya tashi.
Kasashen kungiyar tattalin arziki da hada-hadar kuɗi ta Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani babban taro a birnin Yaounde domin tattauna matsalolin tattalin arziki da suke fuskanta sakamakon matsin lambar asusun lamuni na IMF. Za mu kawo muku shirin tsakanin wuya tare da Aliyu Mustapha Tokoto wanda zai sake duba kan zaben kasar Ghana. Amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Rundunar sojin Amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar ISIS a Syria inda suka kashe mayakan kungiyar goma. Babban komandan rundunar sojin Amurka ya bayyana a kafafen sada zumunta cewa an kai hare-haren ne kan shugabannin kungiyar ISIS da jami'anta da kuma sansanin su domin hana kungiyar ta'addancin gudanar da ayyukansu da kuma tabbatar da cewa ISIS bata samu damar farfadowa ba a Syria. Washington ta ce tana kokarin hana kungiyar yin amfani da hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad domin sake farfadowa. Sojojin Amurka sun kai hari fiye da 75 akan kungiyar ISIS a Syria ta hanyar amfani da jiragen yakin B-52 da F-15 da kuma A-10. Hamɓararren shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya bayyana cewa bai niyyar ficewa daga ƙasarsa zuwa Rasha ba bayan da ƴan tawaye suka kwace babban birnin ƙasar. Ya ce amma ya fice ne saboda sojojin Rasha sun kwashe kowa daga sansanin su da ke yammacin Syria. Wannan dai shine karo na farko da aka ji daga Assad tun bayan da kungiyoyin ƴan tawaye suka hamɓarar da shi sama da mako guda. A halin da ake ciki, kakakin ma'aikatar harkokin siyasar sabuwar gwamnatin rikon ƙwarya ta ƴan tawaye ya shaida kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa sabuwar gwamnatin Syria ofar ta abu da take wajen gina kawance da sauran kasashen duniya. Ya ce gwamnatin Assad ta zo ƙarshe kuma ya kamata Rasha ta sake duba kasancewarta a yankin Syria da kuma muradinta. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kiyasin cewa sojojin Koriya ta Arewa suna yaƙi tare da sojojin Rasha a Ukraine. Sakataren yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder ya shaida manema labarai a jiya Litinin cewa sojojin Koriya ta Arewa tare da sojojin Rasha sun yi wani artabu da sojojin Ukraine a yankin Kursk. A baya dai jami'an soji da na leƙen asirin Amurka sun ce Pyongyang ta aika da sojojinta kusan 12,000 zuwa Rasha domin horar da su da nufin shiga yakin Moscow da Ukraine. Hukumar leƙen asirin Ukraine ta ce an kashe ko kuma jikkata sojojin Koriya ta Arewa aƙalla 30 a yakin da aka yi a ƙauyuka da dama a yankin Kursk. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Ukraine tana da cikakken goyon bayan ta wajen kaiwa sojojin Koriya ta Arewa hari.
Tunan ba da jimawa ba, Zara za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu yayin da kuma aka kona gidaje da asarar dimbin dukiya sakamakon wani rikicin addini da ya barke tsakanin bangarorin mabiya majami'ar Methodist Church masu ra'ayoyi mabambanta a karamar hukumar Karim Lamido da ke jihar Taraba Arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin mu Salisu Ladona dauke da karin bayani.
Rikicin dai ya faru ne tsakanin mabiya dariƙar ikkilisiya mai tsari a Najeriya, wato United Methodist Church, wacce daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church. Wannan turka-turka da kartan ƙasa da runa wa juna ya tsare da ya barke tsakanin mabiya wannan dariƙar. Lamarin da ya janyo a kwanakin baya, gwamnatin jihar Taraba dakatar da dukkanin wasu coci da suke da lakabi da United Methodist Church ko kuma Global Methodist Church. Rikicin da yana so har zuwa ga ƙananan hukumomi, inda a karamar hukumar Karim Lamido da ke jihar Taraba lamarin ya kai ga kashe-kashe rayuka da ma asarar dukiyoyi da dama a wannan karamar hukuma na Karim Lamido. Social Munga, wanda na daya daga cikin mabiya wannan dariƙar, kuma lamarin ya ritsa da su a wannan cocin har ma al'amarin yayi sanadiyar kashe kaninsa, yayi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin.
Church dama is on lock, an rufe dama da cocin duka a area nan, sai an ji an sun bude cocin. To as a result of bude cocin shine tension da kashi, shine abun ya escalate zuwa
Simon Munga, wanda ke zama shugaban matasa na wannan bangaren kuma mabiya wannan dariƙar ne, yayi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin.
Muna ecclesia, wani mai suna Thomas Lato ya zo da jami'an tsaro yace a dakantar da ecclesia, sai suka ce a dakantar da mu a yin sujada a tadda hankali. Jami'an tsaro da suna wurin suka ce to wannan wurin ibada ne, ba za mu iya tayarwa ba. So nan suka zarce suka koma wata dayan anguwa inda mutane suna cikin sujada, suka far masu, suka kama duka, suna ta harbi, suna kone-kone.
Kamar idan na fahimce ka, ba ecclesia na farko inda kuka je anan suka fara tada hankalin ba, sun je wata ecclesiar daban. To ita wannan ecclesia din menene sunanta?
Ita ma Global Methodist Church ne, number 3
Duka a Karim Lamido suke?
Duka a Karim Lamido suke.
To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna da masaniyar faruwar al'amari, kuma menene ma ya assasa shi? Tambayar kenan da naiwa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba, SP Usman Abdullahi, inda yace
shine an sanya musu hani ga bude cocin, to suka je suka bude, to shi na farko su GMC suka fara budewa, wayannan kuma suka je suka bude nasu, to sai fada ya tashi. To a yayin da ake wannan ne aka sami salwantar rayuka kamar uku. Na farko akwai shi Joshua Musoyi mai shekara 20 wanda an kashe shi a yayin wannan rigiman. Akwai yaro mai suna Good News Abraham mai shekara 4 da wata yarinya Agatha Abraham ita ma shekaran ta 2 wanda an kona su a daki, kuma an samu kone-konen gidaje da dama wanda zuwa yanzu 'yan sanda suna bibiya su dauka al'amuran irin gidan da aka kona zuwa a yanzu.
To kowane irin mataki rundunar 'yan sanda jihar Taraba ta dauka sakamakon faruwar al'amari? SP Usman Abdullahi dai ya kara da cewa
ita rundunar 'yan sanda jihar Taraba ta kai yawan garin 'yan sanda, kuma jama'a sun fara dawa gidajensu. Na zata dibon ta wuya yace mini yanzu dai abubuwa sun lafa, yanzu suna nan suna kokarin tsirowa da suka shiga jeje suka yi gudu a daren su gare.
Rikicin wannan ecclesia mai tsari a Najeriya dai, wato United Methodist Church, wadda daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church, ya faru ne tun daga batun shugabanci da kuma wani batu da ya sanadiyar daya ta shugabancin cocin, na maganar amincewa da 'yan lidu da 'yan maɗigo a tsakanin shugabancin ecclesiar. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Lado. To sashen Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye kuke tare da shi daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da karashin labaran duniya.
Wani harbi a wata makaranta ya hallaka mutane uku yayin da wasu da dama suka jikkata. Makarantar mai zaman kanta a Madison da ke jihar Wisconsin, 'yan sandan jihar sun ce ɗalibin da ya buɗe wuta yana cikin waɗanda suka mutu. Harbin dai ya faru ne da sanyin safiyar ranar Litinin a makarantar Abundant Life Christian School kwanaki kafin hutun Kirsimeti. Ba bayyana sunayen waɗanda suka mutu ba ko kuma shekarunsu, amma shugaban 'yan sandan Madison Sean Barnes ya ce kawai yanzu ba a san dalilin harbin ba, amma ya ce masu bincike suna aiki tukuru don gano haƙiƙanin abin da ya faru. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce an sanar da shugaba Joe Biden game da harbin kuma yace gwamnatinsa za ta yi aiki tare da hukumomin yankin. Vance yace an kai wasu dalibai shida asibitocin yankin, biyu daga cikin su suna cikin mawuyacin hali amma suna samun kulawar likitoci. An yankewa wani dan jihar California hukuncin daurin kusan shekaru 3 da rabi bisa samun sa da laifin gudanar da sana'ar taimaka mata masu juna biyu da ke yin balaguro daga China zuwa Amerika domin su haifi jariran da za su samu shaidar izinin zama yan kasa. Michael Wiyulu, mai shekaru 59 wanda aka yanke masa hukuncin, an kama shi da laifin hada baki da kuma karkatar da kudade zuwa wani kamfani mai suna Happy Baby. Hukumomin Amurka sun ce kamfanin yana taimakawa mata da dama yin balaguro daga China zuwa Amurka domin su haifi jariran da za su samu shaidar zama yan kasa. Masu ire-iren waɗannan sana'o'i dai sun dade suna gudanar da harkokinsu a jihar ta California da sauran jihohin kasar, kama daga China da Russia da Nigeria da sauran kasashe. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya yi alƙawarin kawo ƙarshen zama ɗan ƙasa na haihuwa da zara ya hau karagar mulki.
A gaida Zara Aminu Fage da ta karanto wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasashen kungiyar tattalin arziki da hada-hadar kudi ta Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani babban taro a Yaounde babban birnin kasar Kamaru tare da azumar samu hanyoyin warware matsalolin tattalin arziki da na kudi da suke fuskanta sakamakon matsin lamba daga asusun lamuni na duniya IMF. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Laden na dauke da rahoton daga birnin Yaounde.
An bude wannan taro da jawabin Fulbiya shugaban kasar Kamaru a matsayinsa na shugaba mai karban bakuncin taron, inda Fulbiya ya bayyana damuwarsa kan irin matsaloli da kasashen sema ke fuskanta musamman kan durkushewar tattalin arziki da tsadar rayuwa sakamakon yadda duniyar gaba daya ta jijjiga tun daga barkewar yaki tsakanin Russia da Ukraine har zuwa wannan shekarar. Babu shakka kasashen suna fuskantar matsaloli da dama kan tattalin arziki kuma ba su suka masu ɗumbin yawa. Rikici ya nuna cewa kadan mai mafita ba za mu shiga tsaka mai wuya. Wannan mafitar kuma ya zama dole mu hada da neman gudunmuwar asusun lamuni na duniya da manya-manyan ƙungiyoyin bankunan duniya kuma kasashe da suke taimaka mana a kowane lokaci. Muddin muka yi saɓanin haka ba za mu samu mafita ba. Shugaban jamhuriyar Afirka ta tsakiya Professor Faustin Archange Touadera a matsayinsa na shugaban taron shugabannin kasashen CEMAC ya buƙaci dukkan kasashen da su haɗa kai domin tinkarar matsalar tattalin arziki da yankin ke fuskanta. Domin neman ƙarin bayani kan matsaloli da kasashen sema ke fuskanta da kuma mafitarsu, masanin tattalin arziki Dr. Nduma Jean René ya ce wa muryar Amurka.
Oui, bonjour. La rencontre
Paduwa ce ta zo daidai da zama domin kasashen yankin Afirka ta tsakiya suna da basu suka masu nauyi a kansu. Asusun lamuni na duniya kuma tana matsa musu lamba. Domin kadan ba su rage waɗannan basu sukar ba, ba za a basu damar samun kuɗaɗen gudanar da al'amuran ci gaba ba. Dr. Nduma René ya ƙara da cewa
c'est une zone qui utilise encore le franc des colonies françaises d'Afrique.
Babbar matsalar waɗannan kasashe ita ce dangantakar tattalin arzikinsu da kuɗin sifa. Domin kuɗi ne wanda kasar Faransa ce ke bugawa, kuma ita ce take ba su abin da ta ga dama har dai ba su yi yunƙurin neman ƴancin kansu musamman a fannin tattalin arziki ba, ba za su cimma burinsu ba. Taron ya haɗa da shugabannin kasashen Gabon da Equatorial Guinea da jamhuriyar Afirka ta tsakiya da Kamaru mai karɓar bakunci sai kuma Congo da Chadi waɗanda suka turo firaministocinsu a madadin shugabannin kasashe. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
Wa gaida Muhammad Bashir Laden. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Babban kasan Ghana yana tsaye kan shekara 8 wata sakiya da ake yi. Ba wani kasa da ya funkasa tattalin arzikin su ne yadda ya kamata da take irin wannan sakiya shekara 8.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya na wannan talata. Idan Allah ya sa muna rayi nan da kwanaki 22 kacal, wato a ran 7 ga watan Janairun sabon shekara ta tafi ta 2025, Jinda Ramani Muhammad na jam'iyyar NDC a kasar Ghana zai sake daukar rantsuwa a matsayin sabon shugaban kasa na wannan kasa din ta Ghana. Wannan ba ita ce rantsuwar shi ta farko da ya taba dauka a tarihin sa na siyasa ba. Ba ma ita ce ta biyu kai ba ma ita ce ta uku ba, wannan ne karo na hudu da wannan bawan Allah zai zo ya dauki rantsuwar shugabancin kasar Ghana da mutanenta. Jinda Ramani Muhammad ya fara daukar rantsuwar mulki ne a ran 7 ga watan Janairun shekarar 2009, lokacin da aka rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa. Lokacin yana yin mataimakin ne ga tsohon shugaban Ghana John Atamis. To sanar da Allah ya yi ikon sa, John Atamis ya rasu, aka sake rantsar da shi John Dramani Muhammad a matsayin shugaban kasa domin ya cika sauran wa'adinsu. Wannan ta faru ne ran 24 ga watan Yuli na shekarar 2012. Rantsuwa ta uku da ya dauka ita ce wacce a cikin wannan shekarar ta 2012 lokacin da ya tsaya zabe kuma ya ci sake zama sabon shugaban kasa na Ghana. Jinda Ramani Muhammad ya abin tarihi domin shine shugaban Ghana na farko da duk wani mukami na siyasa babba da zaka yi tunani yayi shi. Kaga dai mutumin nan ya taba zama dan majalisar wakilai na Ghana, yayi na'ibin minista, yayi minista, yayi mataimakin shugaban kasa, sannan gashi ya zama shugaban kasa har aji uku ma za a ce. To me mutanen Ghana na ciki da wajenta suke sa ran zai faru idan Jinda Ramani Muhammad ya zo ya zama shugaba? Me burin sa a wurin sa? Bari mu ji daga wurin wasu 'yan Ghana da ke zaune a wasu kasashen waje irin su Jamus, Kamaru da Najeriya.
Sunana Alhaji Umar Denis Mahmud, ni mutumin Ghana ne mai zama a kasar Jamus, kuma ni vice chairman na kungiyar NDC a Jamus baki daya. Ghana gaskiya mun zabi democracy as hanyar da muka ga za mu bi samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mutan Ghana.
Ni ce Ladifa, kasar Ghana, birnin Kumasi, kuma ina nan zaune a nan kasar Kamaru. Sannan dai a yau gaskiya alhamdulillah muna farin ciki da wannan sakamakon zabe wanda John Dramani ya lashe wannan zaben. Muna fata zai kawo ci gaba sosai a kasar mu ta Ghana, musamman ma bangaren tattalin arziki da kuma wajen taimakawa ƴaƴan mu, musamman ma abin da ya shafi karatu na zamani da kuma wato bunƙasa wato abubuwan da suka shafi bangare na mata.
Sunana Muktar Abubakar Bagudu, matashi daga Nigeria. Wannan yana nuna cewa Afrika sun karbi demokrasi hannu bibbiyu. Sun san cewa zabe duba ake yi da abinda mutum ya yi kuma zai iya su zaba bisa abinda aka gani da abinda aka gamsu da shi. Wannan kuma yana nuna ma sauran kasashen Afrika da cewa ya kamata mu fito mu koyi da Ghana. Wannan sakamakon mun gamsu, mun ji daɗin yadda Ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen Afrika yadda ya kamata a tafiyar da kasa, musamman ma kasashen Sahel wato Niger da sauransu, da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma ci gaba.
To a gaishe ku. To yanzu za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu Baba Yakubu Makeri wanda ya yi takarar sakano daga nan Washington ya je Ghana ya kawo mana, ko kuma ce ya haɗa mana jin kaɗan bayan da shi mataimakin shugaban kasa na Ghana yanzu kuma dan takarar jam'iyyar NPP Mahmudu Bawu Miyam ya bada kai buri ya hawo na cewa ya danka da shi. Masu mahawara su hada da Alhaji Audu Arif wanda jagora ne ko kuma jami'i ne na majalisar zata ita jam'iyyar da ta yi nasara ta NDC inda yake fafatawa tare da Alhaji Salim Mansuru Bamba na jam'iyyar NPP mai kula mata da harkokin da ke faruwa a yankin Nashanti. Za su duba abubuwa da dama daga cikin su akwai har me ya jawo wannan nasara da Muhammad ya samu. Kuma sannan ya aka yi bayan lokacin da ake zabe ba wani tashin hankali amma bayan an gama zabe an shiga wanda ya yi nasara kuma aka ringa samun tashi hankula har aka kama mutane fiye da 100. Bada bayan haka wadanne abubuwa ne na farko da ya kamata shi Muhammad ya fara tankara. To malamai bismillah.
Kai ta bangaren ku menene kake ganin yayi dalilin da yasa tsohon shugaban kasa John Mahama yayi nasara a wajen zaben da aka yi amma kana da minti daya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salim yayi?
Batu abinda zan faɗi shine ka gani bai kai lokacin ga mutum nuna hannu ma juna cewa ne yayi kaza in mutum baka je ka kama ne shi ka san gonga NDC ne yaje ba saboda Allah ku bar mu ba. Dai to shine yake kirkiro tashin hankali da wasu abubuwa. Domin ni kaina ina zaune gindin talabijin, na ga reporter TV ya zo ya gwada mana kaman akwai inda ya sunan shi NPP wai suka shiga district assembly. Har mashinin ganin big concrete sun ɗauki, sun ɗauki computer, sun ɗauki menene, sun ɗauki menene. Menene dalili? Wai duk da abin da gwamnatin gai ya yi musu wannan unguwar. Ba su iya sun vote mishi ba abinda yasa suka zo suka kwashi
ɗayan su ke. To amma Alhaji Audu kace ba wadancan da ake cewa NDC ne ba a tabbatar ba amma kai ma wannan ban tsamman kai ma ka tantance ka tabbatar a NPP ba ne.
Ba ni na wanga ba ni na faɗi ba ina ka saurare ni da kyau.
To.
Na ce reporter TV3. Yana wurin ya ce suna gwada video abinda ya faru.
Yanzu
haka muna maganar da sojoji sun je sun ansu wurin. Sai kuma yana cewa wai mutanen NDC kuma sun zo wurin da suka zo menene nasu wai sun zo su protect wurin. Sojoji suka zo suka kore su kuma suka ansu wurin. Kaga wanga maganar da nan sai TV ya kawo. Kai ba ni na faɗi ba. Ina zaune ɗaki na gani. TV ya kawo. Abinda yasa ni ban so ina da na dauko maganar ga duka ban dauko wannan ba saboda maganar da banyan gaskata abinda reporter nan ya faɗi ma ina zaunen ga banyan gaskata sai shin nan ba a kama shi ba amma in aka je aka yi bincike aka ga wannan mashinin nan gidan wani aka kama shi aka san baki kaza take lokacin da mun iya sto mu magana abinda ne
ke nufi yawa. To je ga tambayan ka me
kun san abinda
Na
fara muku kaman shekara 8 duka ana sakewa.
Haka.
Tunda muka fara gonga mulkin gadan demokradiyya shekara 8 duka ana sakewa. Ko na John Mahama da aka fidda shi shekara 4. Shekara 8 gwamnati ne. Ai professor ne shekara 4 bai kare ba ma da Allah ya sa ya je gidan gaskiya. John Mahama ya karkare nasu nota 3 ya zo kuma an shi mulki yayi. Lokacin NPP da kansu campaign da suke yi ne in ya ce shekara 4 kenan sai su ce a'a taki aka ba kai aka ba shekara 8 kenan. Saboda shi shekara 8 duka kasan ga muna sakewa. Ko wato kunci da ake Russian Ukraine mun gaji da wannan. Kunci an ce kan Russian Ukraine ya faru an shiga cikin kunci kasan ga. An shiga cikin kunci. Kuncin ma da aka fara dan Allah sai mu faɗi lokacin NDC ne. Amma an try yadda yake abubuwan nan ba zai je da gudu ba da NPP suka zo suka ansi lokacin ne abin ya je da gudu sannan Russian Ukraine ya zo yanzu haka muna maganan ga zan bar ka sani middle class citizen cikin kasan ga wanga gwamnatin ya wace su out na middle class yanzu class biyu ne
wato masu matsakaitan tattalin arziki kenan kana faɗin haka masu matsakaitan tattalin arziki kake nufi wanda suna tsakanin talaka da masu da attajirai
to yanzu ba sun ba su nan yanzu kauran attajirai ne masu kuɗi da talakawa abin da ya tsoro kasar da ke kuma abin da ya sa wannan abin ya zo wannan haikacin nan da suka yi domin sun ansirance har sun rasa abin da za su yi saboda shi an zo ba a iya biyan wannan bashin nan da muka je muka ansa
a gurguje ka dasa aya. Na'am.
eh ina da sa'aya wurin nan shekara wanda ya samu shekara 65 duka wallahi yana kan kwayoyi ne da jini da suga abinda ake ciki kenan sai sa mutane ke zuwa suna ajiye kudin su in shekara ya kai ko wata shida ko wata in gwamnati ya ba su da shi suke san magani da shi suke san abinci da shi yau wayannan mutanen nan gwamnati ya rike kudin su shekara biyu kenan ba wanda aka ba ko kobo kawai su wasu nan sun mutu maganar da muke wasu nan suna kwance gida ba su iya san magani ba ba wani waje zai iya sai musu magani
to Alhaji Audu yanzu irin abubuwan nan da kai ya sunan shi ka ambaton nan shin wani irin mataki ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasa John Mahama zai iya zai dauka domin magance irin wayannan matsalolin
eh kaga wannan nasu kuma aka tare kuma akwai nan aikin noma in wannan nasu gwamnati yayi kaman za a zo a zauna domin lokacin da suka karkarye bankin kasar da gwamnati ya gaya musu muna neman biliyon 9 ne a doki a taimake su su kai kuma yau mun kashe biliyon 25 amma hotuna nan har yanzu ba iya ambiya su ba to shi gwamnati zai fara duba waɗanda tsofaffin da ke ciki duk wanda ya fi shekara 60 zuwa shekara 70 zuwa shekara 80 a duba waɗannan mutanen nan inda gwamnati zai taimaka musu su tsaya kan kafansu kan mu san yadda za mu yi mu iya mu dubar da tattalin arzikin kasar da ya tashi ne so sauran kuma duka a basu abi wannan niyya muka yi kan wannan
to mun gode kwarai da gaske a ban Salimu kana da martani da zaka bayar akan batutuwa da Alhaji Audu Arif yayi
kamar yanda yayi zance kan yaji reportin da TV3 a yanzu haka ni da kai muna magana da ina garin kubashi amma labarin da na baka labarin kundumomi ne a ke waye da masu babba baka na national headquarters so yanda ya samu report of media ima hata ba zai bada sabo report ba report da ya zo da nuna cewa kamar mutane ne da NDC ba ina faji ne don sun zamo NDC ba amma waye mutume MPP da zai sa a ce na mu za a je a karbi wuraren da ana kuran ma'aikatan wurin mutume MPP da MP party shi ya fadi bazai ji wurin yadda ke je yana nema sai da ke muna fadi ne ba don sun an ce mu shiya NDC ana fadi ne saboda mutane su da akari kwani sai sun kama mutane idan ana fadi haka sai su kowa kuma na shiga cikin hankalin shi wanda ke niyyar su sai su kai irin wayannan ababa wasu wurare su ba su bai
madalla to yanzu ita jam'iyyar da aka kayar ta MPP ta ya za ta kakkabe zanin ta tashi ta miƙe ta koma neman wani sabuwar dama kuma me zai faru ga shi Mahmud Bawumia wanda ya sha kaye na jam'iyyar MPP din a hannun Mahama zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a nan gaba yaushe wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a shirinmu na gaba yanzu muna godiya ga su baƙi namu Alhaji Audu Arif da kuma Alhaji Salim Mansur Bamba sannan da shi wakilinmu wato Baba Yakubu Makeri musamman da ya shirya mana wannan muhara a cikin kara a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington huta lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
rundunar sojin Amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar ISIS a Syria inda suka kashe mayakan kungiyar goma babban komandan rundunar sojin Amurka ya bayyana a kafafen sada zumunta cewa an kai hare-haren ne kan shugabannin kungiyar ISIS da jami'anta da kuma sansanin su domin hana kungiyar ta'addancin gudanar da ayyukansu da kuma tabbatar da cewa ISIS bata samu damar farfadowa ba a Syria Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kiyasin cewa sojojin Koriya ta Arewa suna yaƙi tare da sojojin Rasha a Ukraine. Sakataren yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder ya shaida manema labarai a jiya Litinin cewa sojojin Koriya ta Arewa tare da sojojin Rasha sun yi wani artabu da sojojin Ukraine a yankin Kursk.
To masu saurare a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji maimaicin wannan shirin yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi ma'assalamu